sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilo har 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jin ragamar shirin namu na yau 17 ga watan Janairu. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Wani dan kunar bakin wake ya tarwasa kansa kuma ya kashe Amurkawa guda 4 a garin Manbij dake arewacin kasar Syria. Kada Prime Minister Britania Theresa May kuma ta tsallaka rijiya da baya akan kuri'ar rashin amincewa da shugabancinta da aka kada a majalisa a jiya Laraba. Fadar White House ta kara yin wani hasashe akan irin asarar tattalin arziki da na Amurka ya huskanta sakamakon rufe wani bangaren gwamnati wanda ya shiga rana 27.
Haka yake, kanin labarin kenan. Jiya aka gudanar da taron lecture na shekara-shekara a garin Kaduna inda ake tunatar da shugabannin arewacin Najeriya gurbin da marigayi Sardauna ya bari. Sai dai bisa ga dukkan alamu a bana kwalliya bata biya kudin sabulu ba bisa dalilin cewa
to a gaban nan mafi yanci ba zo ba me yasa nace ba zo duk gwamnati ba wanda ya zo su ne ko miki annin su to ba su a wurin bare su ji me za su yi matalkawan su wanda suke mulka abin da ya dame su ko campaign din su ya dame su.
Muna kuma da rahoto kan kama manyan makaman aikin soja da hukumar Kwastam ta yi a Lagos, sai kuma shirin domin iyali wanda a yau zai ziyarci rigar Fulani domin neman hanyar shawo kan matsalar da ke ci musu tuwa kwarya.
In baka bari girma da arziki ba ka hana biyar ka fitallan nono ba to wallahi duk abin da ya same ka kai ka ja makanka.
Su ma suna da laifi in har namiji yana son haka koko namiji yana kishin matan shi koko dayan uba yana kishin iyar shi
to duka ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Wani dan kudar bakin wake ya shiga cikin taron jama'a a wajen wani wurin cin abinci a garin Manbij dake arewacin kasar Syria kuma ya tarwatsa kansa ya kashe Amurkawa guda 4, lamarin da yasa ake ganin mai zai faru idan Amurka ta janye sojojinta kwata-kwata a Syria. Kungiyar ISD ta gaggauta daukar alhakin kai wannan harin na jiya Laraba kuma ta ce maharin yana cikin mayakanta da ke Syria kuma ya auna sojojin Amurka ne wanda suke sintiri da kuma rundunan haɗin gwiwa wanda Amurka ke jagoranta. Likitoci a Manbij sun faɗa wa muryar Amurka cewa an kashe sojojin Amurka guda 2 nan take ne. Kana jami'an rundunan Syria Democratic mai samun goyon bayan Amurka sun ce an gantsaya da waɗanda suka ji raunin a wani asibiti a makwabciyar Iraki. Wata sanarwa da ma'aikatar sojin Amurka ta fitar da yammacin jiya Laraba na cewa an kashe wani farin hula da wani dan kwangila a ma'aikatar tsaron cikin gida. Ma'aikatan tsaro suna cikin wannan harin da aka kai. Kana wasu sojoji guda 3 kuma sun ji rauni. Tun da fari dai mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwa a jagorancin Amurka ya ce Amurkawan suna cikin wani sintiri ne da suka saba yi kafin aka kai musu wannan harin. Prime Minister Britania Theresa May ta tsallaka rijiya da baya akan kuri'ar rashin amincewa da shugabancinta da aka kada a majalisa a jiya Laraba, wuni daya bayan da wakilan majalisar suka kada kuri'a akan ficewar Britania daga kungiyar tarayyar Turai da ake kira Brexit, inda wanda ba su da ra'ayin ficewar suka yi gagarumin nasara. Bayan ta shaida kyar a wannan kuri'a, May za ta samu damar ci gaba da maida hankali akan wannan batu na Brexit a majalisa. Mede tana da lokaci har zuwa ranar Litinin ta gabatar da sabuwar shawara ga majalisar wakilai, amma kuma ba a san takamammen abin da za ta gabatar ba. Jim kadan bayan kur'u 325 da suka bada nasarar ci gaba da aiki akan kur'u 306 na waɗanda ba sa ra'ayinta, ta gayyaci shugabannin jam'iyyar domin ganawa akan batun ficewar Burtaniya da yammacin jiya Laraba. Kafin kuri'ar da May ta faɗa cewa Burtaniya za ta fice daga kungiyar tarayyar Turai a ranar 29 ga watan Maris, sai dai ta kuma ce kungiyar tarayyar kaɗai yake ke da alhakin tattaunawa akan ƙarin wa'adi idan an tsara ficewar. Fadar White House ta kara hasashe akan irin asarar tattalin arziki da Amurka ta huskanta sakamakon rufe wani bangaren gwamnati wanda ya shiga kwana na 27 ba tare da wata alamar takaddama tsakanin shugaba Donald Trump da jam'iyyar Democrat akan bukatar shugaban na kudin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico zai zo karshe ba. Mai baiwa shugaba Trump shawara akan tattalin arziki Kevin Hazard ya ce tattalin arzikin Amurka ya yi asaran rabi kashi daya saboda rufe gwamnati, lamarin da ya hana ma'aikata 1,800 zuwa aiki ko kuma wasu su je aikin amma ba biyan su. A hali da ake ciki kuma kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta kira Trump da ya dakatar da jawabi da zai yi wa kasa a ranar 29 ga wannan watan Janairu a gaban majalisa. Ta ce har sai ya bude gwamnati a ƙarshen wannan mako ko kuma ya gabatar da jawabinsa a rubuce, wani tsari da shugabannin Amurka suke amfani da shi sama da shekaru 100 da suka wuce. Pelosi ta bayyana damuwa ne ga sha'anin tsaro, tana mai cewa ba a baiwa ma'aikatan lekin asirin Amurka da ma'aikatan tsaron cikin gida kudin gudanar da ayyukansu ba saboda rufe gwamnati. Ita kuwa sakatariyar jarida a fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce Trump ya gana da rukunin 'yan Democrat da 'yan majalisa na Republican akan bukatar sa ta dala biliyan 5 ta gina katanga.
Our hope is the same that it's been since this conversation started, and that's that we'll get actual funding for
real. Muna sa ran za a ci gaba da duban bukatar mu kamar yadda aka fara wannan tattaunawar tun da farko, kuma za mu samu kudin tsaron kan iyaka har ma da gina katanga. Muna sa ran ko wannan rukunin 'yan Democrat ko kuma shugabannin su za su baiwa tsaron iyaka muhimmanci kuma a magance wannan matsala. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya faɗa wa kasarsa a jiya Laraba cewa harin da aka kai a wani katafarin otel a Nairobi da ake sa ran kungiyar Al-Shabaab ce ta kai ya zo ƙarshe. Amma kuma kungiyar Red Cross ta Kenya ita ma ta faɗa a jiya Laraba ɗin, ta ce mutane da dama ne suka bace. Haka zalika wasu iyalai sun ce sun kwashe sa'o'i da dama suna neman masoyansu da wannan abu ya rutsa da su. Sai kuma wato kawai suka ji an tabbatar da mummunan labari a kansu. Iyalai da 'yan uwan waɗanda wannan harin ya rutsa da su dai sun taru a kusa da inda aka kai harin domin binciken gawarwaki su gano 'yan uwansu. Wani dan uwa Margaret Ojo ya bada labari irin wahala da 'yar uwarsa ta sha tare da kawayenta kafin suka ga wata 'yar uwansu. Ita dai Margaret ta ce a ƙarshe dai 'yar uwar ta kira ta waya ta shaida musu mutuwar 'yar uwarsu.
She was going back home now because she had given up. They could not be allowed to come. But a friend of
dan wannan Ojo ya ce ta kira mu ta waya kuma ta faɗa ma 'yar uwanta cewa ta dawo, kuma ta yi kira ta shigo inda aka zuba gawarwakin. Da farko bata yi niyyar shiga ba, amma daga bisani ta amince za ta shiga, kuma ta shiga ta je ta samu 'yar uwanta ta mutu.
To ga da Baba Yakubu Mukeri da karanto labarai. Madalla, bari mu bude taskar hotunan namu da harkokin tsaro a Najeriya, inda rundunar Kwastan Kreshen Tila jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke Lagos ta kama kayayyakin soji ciki har da jirage masu sarrafa kansu da katan-katan na rigunan kariyar yaki da hulunan kwano na sojoji da dai sauransu da aka yi fasakorin su zuwa Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana.
A wata sanarwa da rundunar ta aiki wa manema labarai a Lagos, cewa controller hukumar Mrs. Jane Shoboki ta bayyana cewa kayan sojin da jami'anta suka kama sun hada da katan 63 na rigunan sulke da harsashi baya ratsa su da katan 30 na hulunan kwano na sojoji da kuma singiletoci na soji guda 20 da aka fi sani da kama flag. Sauran kayayyakin sojin da aka kama sun hada da tabarun dare na sojoji da katan 130 da takwas na ankwa da wasu katan 133 na kayan sanyin 'yan sanda, bayan katan 51 na jirage masu sarrafa kansu da kansu. Sufurtan da Ibrahim Joseph Haruna shine kakakin rundunar, wanda kuma yayin karin haske ta wayar salula.
Akwai hardware kayan military na sojoji da ake sawa ba a barin individual mutane daban-daban su shiga da shi sai dai aka baka aikin contract kuma aka baka contract din sai aka kawo abin da ake kira end user certificate wato end user certificate din ana samun ta daga presidency na national security advisor shine zai bada wannan approval na end user certificate din kafin ka shiga da kayan sai in ka shiga da kayan mu custom sai ka gwada mana mun gani kuma an tura mana su sai an kawo security kana mun gani an approve ka sai aka kima kaya so wasu kayan an wasu suna shigo da shi ne ana kama su ka kama in ba sa ajiye su a tenant din su din ka provide in end user certificate maka provide ba to a rubuta ma gwamnati a hand ma our community
bayan kayan soji da hukumar ta kama har ila yau hukumar ta kama wasu kayayyaki na dabbobi da aka hana safaran su zuwa kasashen ƙetare da suka hada da buhu na 8 na haurin giwa da fatun jaki guda 99 ga dai kakakin rundunar hukumar ta Constant Joseph Haruna da ƙarin haske
fatalin dokan wasu magunguna ma akwai wasu kamar su chamadan din ana kama shi sai katan da katan ba approval kasan lambda suna ba da approval sun za shi da shi bisa ga medicine kai pharmacist ne ko kuma activity ne suke so maganin za a ba su approval na wannan milligram na quantity din da za ka iya ka shiga da shi amma wasu sai su je su a musu na quantity da za su sha saboda ya kama su hauka da kuma ya dinga karkar musu da hankali to wannan an kama su muna kama su wannan sai mu handle ma lambda
to ko a jiya ma dai sai da hukumar ta Constitution kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Benin da ke same ta kama wasu motoci 29 da sauran kayayyaki na kimanin naira biliyan 1 da miliyan 100 da suka hada da shinkafa da yawan su ya kai trailer 11 a cewar controller hukumar Muhammad Uba Garba babin Ejiprin murai Amurka daga Lagos
Okay, ke daga harkokin tsaro kuma sai batun shugabanci a Najeriya inda taron lecture da aka saba gudanarwa shekara-shekara na tunatar da shugabannin arewacin kasar gurbin da marigayi Sardauna ya bari ya tabo batun sauye tsarin zabar mataimakin shugaban kasa Isa Lawal Ikara gare ka
bukatar tabbatar da karba-karba da kuma irin takaddama da ta sarke biyo bayan rasuwar marigayi Alhaji Umar Musa Rado a Nigeria da aka ce dan kudanci ne zai gaje shi bisa kundin tsarin mulkin wannan kasa ya sa wasu manyan arewacin Nigeria kawo shawarar samar da sabon tsarin mataimakan shugaban kasa daga sassan wannan kasa Professor Ango Abdullahi na cikin manyan arewacin Nigeria da ke da wannan ra'ayi kuma yayi wa manema labaru karin haske jim kadan bayan tashi daga taron lacca dan tunawa da marigayi Isa Amadu Bello Saddaunan Sokoton da akai a garin Kaduna
ni ina cikin constitutional conference aka ce saboda an yarda da karba-karba domin a tabbatar da inda aka karba din nan sun cika wa'adin da aka ba su shi yasa za a nemi additional vice president daga area din ina cikin wannan conference din da akai da an yarda da wannan kaga lokacin da Umaru ya rasu za a samu vice president daga area din da zai cika lokacin da akai alkawari mutanen arewa za su yi to amma da ba yi ba fa kaga ni ne koma kuma akai ta rikici akai
a ƙarshe me kace ganin zai zama wa ƴan Najeriya musamman ƴan arewa mafita
zabe mutanen kirki don ba mu da su yanzu
Farfesa Dakas CJ Dakas babban lauya ne a Nigeria da ya gabatar da lacca a wurin wannan taro kuma ya ce saka samar da mataimakin shugaban kasa daga kowane yanki na arewacin Najeriya zai taimaka wajen warware damuwa tunda demokradiyyar Najeriya bata gama nuna ba
an ga samu kamar a ce multiple vice presidents zaka ga zai iya zamani vice president da yake the same region shi shugaban kasa ko ya rasu ne ko ya resign ko kuma aka cire shi ne kaga zai iya cigaba sai concluding wannan tenure din ina ga kamar zai dan taimaka amma kamar yadda nace ya kamata a ce kasan nan ta kai wani level abinda za a nema shugaba ne mai tsoron Allah mai kuma tabbatar da cewa hakkin jama'a an ba su
to ko me shirye taron lecture da ake duk shekara dan tunawa da marigayi Isa Ahmadu Bello Saddaunan Sokoton ke son cimma a ƙarshe tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Mu'adh Babangida Aliyu shine shugaban kwamitin amintattu na gidauniyar tunawa da Isa Ahmadu Bello Saddaunan Sokoton da ta shirya wannan taro
idan kaga mutane na tunawa da kai ko kuma idan muke tunawa da Isa Ahmadu Bello sai ai abin da yayi ne a lokacin da yanda mutane suka ji da yanda shugabanci ya kamata a yi cewa ko me ne zaka yi ka tabbata cewa shugaban mutane kake kuma kar ka dauka shi kafin su sanin komai to shi yasa muka kirkiro wannan lacca a kowane lokaci don a tabbatar cewa haka yake
taren laccar tunawa da Sa Ahmadu Bello Saddauna Sokoton dai ya tashi ba tare da an ga ɗaya daga cikin gwamnoni 19 na arewacin Nigeria ba abinda kuma shine yaso saran wasu daga cikin mahalarta wannan taro
sunana Hajjar Bilkisu Bambale nazo daga Are Consultative Forum abinda muke bukata shugabanni masu tsoron Allah a zukatan su amma abinda nake so in ce idan dai waɗanda ake yin taron dan su su ma suna halartar wurin gaskiya za a samu ci gaba da gyara akan abun
sunana Muhammadu Abubakar Gali daga Samur Zaria abinda ya dan so samu rai shugabannin mafiyanci ba zo ba me yasa nace ba zo duk gwamnati ba wanda ya zo su ne ko mikanin su to ba su aurin bare su ji me za su mai talkawon su wanda suke mulka abinda ya dame su ko campaign din su ya dame su
Dr Shatima Ajali ni ne managing director chief executive officer na Sa Ahmadu Bello Memorial Foundation
kun ga yace ko waɗanda suke mulki a tsabannoni daban-daban musamman gwamnati na arewa
ai ba wani taro da za a yi wanda ba za a gayyata su dan ka duba baya ai suna zuwa wannan lokacin ne riba samu zuwa ba kila a gani na saboda ko zabe ko al'amarin siyasa da sauran su shi yasa ba su samu zuwa ba
Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 12:16 na asuba ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka hoye ba.
Ka bari girma da arziki yau baka hana diyar ka fitallan nono ba to wallahi duk abun da ya same ka kai ka jama kanka
kuma tana da laifi dan har namiji yana son haka koko namiji yana kishin matan shi koko ɗayan uba yana kishin iyar shi to ya tare mata dukkanin lalurorinta musamman ma a ce matan aure amma yanzu nan sun taso suna tona matan fulani asiri da wanda tayi da wanda bata yi ba ma duka an yi jami'i an bata mana suna kuma ni abun ma ya ma bata man rai
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A bana shirin domin iyali zai fara tashi ne da batun yunkurin inganta sana'ar sai da nono da fulani mata suka gada kaka da kakanni yunkurin da matan suka yi na'am da shi sai dai suka ce da sharadi Wakilin Mustafa Nasiru Batsari yayi nazarin wannan yunkurin ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana
Shugabannin Fulani a Najeriya sun fara wani shiri da suka ce zai taimaka wajen gyara tarbiya a tsakanin iyalan Fulanin a wani babban taron da suka gudanar a Minna fadar gwamnatin jihar Niger. Shugabannin Fulanin sun ce suna shirin hana yin tallar nono ko kuma fura da nono da 'yan mata da ma matan aure na Fulanin ke yi a cikin garuruwan Najeriya. Al'amarin da suka ce yana taimakawa wajen gurbatar da tarbiyyar Fulanin da ma samun baragurbi a cikin zuri'ar Fulanin. Ga dai jawabin da shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya, Alhaji Muhammadu Kiruwa Hardan Zuru ya yi a wajen taron.
Mu wada wadakarwa ga dattijai da uwaye da shugabanni. Magana tallan nono 'ya'yan matan yana ne. To yanzu mu ba muna da ƴan sandan mu don ƴan saka mu sun yi mutum 10,000 in baka bari girma da arziki yau baka hana diyar ka fitallan nono ba to wallahi duk abun da ya same ka kai ka jama kanka domin hillancin mu ba mu sake yadda a ci mutuncin hillanci dalilin da zai sa mu hana tallan nono a shari'ar musulunci to za a daura maka aure sai an ja sadaki sadakin nan babu wanda zai so a ce uwar shi ta haife shi babu sadaki duk duniya gaba komai rashin kunya kama ka so a ce mamaka ba sadaki an kaure ta dan ba sadaki ba aure to sai aka ce kuma wajen daure aure malamai za su zo zauna ce ai salati 10 ga annabi a ce to kai miji daga yau da ci da sha da sutura da bata wurin kwana da koyon mata da addini da kare mutuncinta da biyan bukata to kai wani malami gare ka wanda yace in ka aure ta ka aza mata kware nono ta je talla talla nono akwai kare mutuncinta ciki babu ko to bari wada muku hadarin shi in ba mun ba yanzu ba mai auren guduruwa shekara 16-17 yarinya mai kyau kyakkyawa ya sake ta taje ta horma katon banza ya ruga mata ciki ta zata haihuwa ma shege cikin gidanka ta haihuwa ma dankin nati cikin gidanka me zai ana ce yaran sun koma aikin nati in dai da dan arziki ne wanda uban shi ne ya haife shi tare da uwar shi na sunna akwai dan da zai je ba da shawara a zo a dauki uban shi saboda haka kallan nono ardawa babu ruwan mu da wata magana wallahi duk wanda bai hana diye shi kallan nono ba kowa kan daga shekara 50 kaga dama batta ta taita kwana ma kasuwar sai ka sani amma dai matasan yara mata ƴan mata matan aure to wallahi kullun ku duk wanda bai bari ba billahi lazim mun daura kamar hada da ku shi kan wannan tabba
to matasan matan filanin dai sun ce sun yi maraba da wannan tsari to amma kuma akwai wani hanzari ba gudu ba kamar yadda daya daga cikin su mai suna Huraira da na ci karo da ita a can kauyen Shambo dake yankin karamar hukumar Rijau
in har namiji yana son haka koko namiji yana kishin matan shi koko dayan uba yana kishin iyar shi to ya tare mata dukkanin lalurorinta kamar musamman ma a ce matan aure
wato matan aure masu tallan nonon ki
yawa wata namiji zai aure ta daga gidan iyayenta ya dauki nauyinta amma da zaran an yi auren sai ya ce mata ya bata dama ta ci gaba da tallan fara da nono iyakan shi ya tatsi nono ya bata ya ce mata ta je ta fita ta saida
kina ne mun ba su cefa ne ko me kike
yawa ba sa cefa ne wani namiji idan ya baka masara ko dawa ya baka shikenan sai dai ka dauka kai zaka dauka a kokolwanka ka kai shi cikin gari a nika da kudin nonon nan zaka yi nika kai cefa ne sabulu an rashin lafiya ya kama da shi zaka yi kuma wani lokaci shana kai ma sukan yayi ba nono a hakanan sai dai ka je kai sodore ka siya nono a hakanan kuma zaka saida ka je ka mishi cefa ne ka ci da shi ka ci da ƴaƴan shi sannan ka dauki wani lalurorin ko wani tafiya ko wani iyaye ko wani hidima hakanan ya tashi duka alfara da nonon nan ne zaka yi wannan hidiman kaga ko wata idan har bata da wannan karfin idan bata kai zuciyarta nesa ba sai kaga tarbiyanta ya lalace
na fahimce ki mazan naku mana da laifi ke
yawa su ma suna da laifi akwai wanda ma ko masaran ma bai ba matar shi idan ya tatsi nono ya bata shine nan za ta siya masara ta nika ta yi cefa ne koko dai duk wani dai abin da za a ci a cikin nonon nan ne wani ma bai ma da nonon a hakanan matar shi take rufa mishi asiri amma yanzu nan sun taso suna tona matan fulani asiri da wanda tayi da wanda bata yi ba ma duka an yi jami'i an bata mana suna kuma ni abun ma ya ma bata man rai
mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah a Najeriya Alhaji Husaini Boso ya ce akwai tsarin da suka tanada da filanin za su bi domin saida nonon nasu cikin sauki
akwai kamfanonin madara ko ina zamu ci gaba da wayar da filani mu nuna musu muhimmancin wannan maimakon a kawo gari kamfanoni su bi su karba su auna su bada kuɗi wannan shine zaman lafiya gare mu
amma wani illa tallau matan fulani yake
da yana da illa kware wata ma bata da nonon zuwa za ta yi tafiya to saboda haka sai kaga ta wurin nan mai lamarin shedanci ya cika ciki saboda ka illa ne kware
to batun zargin rashin iya rike mata ga mazajen filanin ya shigo ciki akan haka ne na tuntubi daya daga cikin mazajen filanin ga abin da yake cewa
mu gaskiya mu ma matasan fulani mun gaji muna ganin matan mu suna shiga gari wata ma daga ruga ma ake buga mata waya yar fulani ke bata muna lokaci ki kawo muna nono to kaga wannan abu ba cin gaba bane ya kamata kowane filani yayi abin nan da filani ke cewa gonga da gonga ko waje go ko gal debbo mudu no wodi a rinka yin cefa ne a rinka kulawa da mata turar da an kadar mu aure amma sai kaga wasu maza sun sake matar su haka nan
to amma me yasa basu abincin su mazan fulani musamman kudin da ake magana
ba wai magana abinci bane kamar ya wace a cikin dai matan su ke cikin gari suna tallan nono shine kawai ya kima fila amma in don ci abinci dai alhamdulillah ko ne billahi yana kula da iyalin amma
abin ya zama al'ada kenan
abin ya zama al'ada tun al'adu tun shekaru aru ko haka iske filani suna tallan nono cikin gari to abin amma yanzu sai ya zo da matsala ya zo da shige-shige da zunde-zunde da ka duba yaran da ake aifa ma fulani yanzu kaga fulata na fara tana goye da yaro baki kirin da gani na wannan kasa yayi kamar da dan dan Borno to shine ba mu so irin wannan abuban kaga Fulani suna ta gurbacewa
amma da kai mata kana tallan nono
ni mata na ta bar tallan nono
kuma kana da diya mai to
nan gaba duka za a zo a hana
kai zaka bar zaka hana diyar kake
insha ma Allah ashirye niki
amma yanzu kai kana ganin alamu akwai matsaloli da su biyan naka dake tallan nono gari
matsaloli akwai su mutu yana gani yana ji kuma wani bi daga ruga ake buga musu yayan Fulani waya kuma matan aure a ce wance muna son famu sha nono yanzu karfe 10 tayi ka gani yarinya tana ko abin yana doko problem tsakanin maza da matan su eh kuma ga wannan zamani da yazo na irin ciwon gada ake cewa me kanjama kuke ce mai to ire-ire duk abin yana faruwa da yayan Fulani a rugage
a jahohin arewacin Najeriya ne dai aka fi samun wannan dabi'a ta tallar nono daga matan Fulanin al'amarin da ke nuna buƙatar sanya hannun gwamnatocin waɗannan jahohi na arewacin Najeriya bisa la'akari da bayanan shugabannin Fulanin na alakanta tallar nonon da gurɓacewar tarbiyya da hakan ke barazana ga tsaro da kuma zaman lafiya gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta fara ɗaukar matakin taimakawa wajen hana tallar nonon inji Alhaji Abdullahi Babaye babban daraktan kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger
ai maganan halatar nan nono ma tuntuni gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sadiq Sani Bello wata biyu da ya wuce ya riga ya dauki mataki akai saboda Bobby Grazing Reserve yanzu aiki ya riga ya ma wuce rabi a gurin nan akwai center na wanda duk ya dauko nono zai kawo za a saya a yi yogurt da shi
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji abin da ya tsone mu mata Fulani ido da kuma tallafin da suke bukata daga magidantan yanzu a madadin Mustafa Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Cibashiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com Dalheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza
to madalla sai ku kasance tare da shirin domin iyali ranar Alhamis mai zuwa domin jin ƙarin bayanin da mata Fulani suka yi kan wannan batu kafin mu karkare ga takaitattun labarai
A jiya Laraba saura kaɗan majalisar dattawan Amurka ta amince da aniyar gwamnatin Trump na ɗage takunkumai akan wasu kamfanoni uku masu alaka da wani ɗan kasuwar Rasha Oleg Deripaska wanda shi kuma ke da alaka da shugaban Rasha Vladimir Putin. Yan Republican 11 a majalisar dattawa sun mara wa Democrat baya a yunkurin ƙarfafa takunkuman akan kamfanonin guda uku amma kuma haɗin gwiwar su bai tasiri ba saboda sun samu ƙuri'u 57 bisa ƙuri'u 42 amma duk da haka suna buƙatar ƙarin ƙuri'u uku su cimma buƙatar su. Yan majalisa da dama ne suke neman sanin dalilin da yasa ma'aikatar bitar malin Amurka take niyyar ɗage takunkuman da aka kakabawa kasuwancin da Repaska da kamfanin Rusal da kuma wani kamfanin wuta da ake kira Aerosip Energy a matsayin martani ga mamaya da Moscow din ta kaiwa yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014. Ma'aikatar bitar malin ta hakikance cewa ya kamata a dage takunkumi a cikin watan Afrilu da ya gabata saboda da Respaska ya himmantu wurin janye alhakinsa a cikin waɗannan kamfanonin. Wani dan kunar bakin wake ya shiga cikin taron jama'a a wajen wani wurin cin abinci a garin Manbij dake arewacin kasar Syria kuma ya tarwatsa kansa ya kashe Amurkawa guda hudu lamarin da yasa ake gadin mai zai faru idan Amurka ta janye sojojin ta kwata-kwata a Syria. Kungiyar ISIS ta gaggauta daukar alhakin kai wannan harin na jiya Laraba kuma ta ce maharin yana cikin mayakanta da ke Syria wanda ya auna sojojin Amurka da suke sintiri kuma da rundunar haɗin gwiwa wanda Amurka ke jagoranta.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a da rabi zamu sake shigowa da shirinmu na hanci lokacin da Sule Mumuni Barma zai shigo da shirin na kasa ba kasawa ba shirin da ke haska fitila kan gudunmuwar da mutanen da ke rayuwa da wata lalura suke badawa tsakanin al'umma muna kuma da rahoto kan matsayin gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da gurfanar da babban Anthony kasar gaban kwamitin da'ar ma'aikata yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin alheri ke muku fata alheri
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.